sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 22 ga watan Agusta na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya koma bakin aiki gadan-gadan duk da dai wasu na ganin ya kamata shugaban ya dan huta saboda muhimmancin lafiyarsa muna kuma dauke da hirar da sashen Hausa yayi da Malam Sha'ban Ibrahim Sharadda hadimin shugaban Najeriya akan jawabin da shugaban yayi jiya game da hadin kan Najeriya yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan jawabin shugaba Muhammadu Buhari game da hadin kan kasa wato kasancewar Najeriya kasa daya dunkulalliya lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555 kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni
Assalamu alaikum Manyan jami'an tsaron Amurka na ja da baya da rahotannin da ke cewa an samu ƙarin yawan mutuwar fararen hula sakamakon hare-haren da suka kai akan birnin Raqqa dake Syria. Kungiyar kula da kare haƙƙin 'yan Syria da ake kira da Observatory ta ce fiye da mutane 100 fararen hula ne aka kashe. Cibiyar ta ce duk mutanen an hallaka su ne a cikin hare-haren da jiragen saman yaƙi da Amurka ke wa jagoranci suka kai akan garin Raqqa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Mazauna tsohon babban birnin na kungiyar ISIS a Syria sun ce yawan mamatan ya ma kai kusan mutane 170 a cikin kwanaki biyu. Kwamandan kungiyar hadakar yaƙi da 'yan ta'adda a Syria wanda Amurka ke jagoranta, Lieutenant General Stephen Townsend, ya ce bayan karuwar hare-haren ta jiragen sama babu wani abu da yake nuna yiwuwar karuwar waɗanda suka mutu musamman ma fararen hula. Sakataren tsaro na Amurka Jim Mattis ya faɗa yayin da yake zaman tattaunawa da manyan jami'an Iraki a Baghdad ya ce babu wata rundunar soja a duniyar nan da ke hayya-hayya wajen rage yawan mutanen fararen hula kamar wannan gamayyar ta sojojinmu na ƙasa da ƙasa.
Ɗaya daga cikin mutanen da aka cafke a bisa zargin suna da hannu a cikin mummunan harin da aka kai a birnin Barcelona da mota ya faɗa wa babbar kotun ƙasar Spain a yau Talata cewar Gungun kungiyar 'yan ta'addan ta so ta kai wasu manya-manyan hare-hare ta hanyar amfani da nakiyoyi. Muhammad Hule Chamal ya wato wanda aka kama bayan ya ji rauni a wata fashewa da ta faru a kudu maso yammacin Barcelona kwana ɗaya bayan kai harin da mota. Shi ne dai shaida na farko da ya gabatar da jawabi a yau Talata, kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka harba mutumin da ake zargi shi ne direban motar da aka yi amfani da ita wajen kai harin inda aka tattaka mutane da motar. Jami'ai sun ce mutane 12 ne da ke cikin wata kungiyar 'yan ta'adda suka kai harin kuma 8 daga cikinsu ana jin dai ko sun mutu sakamakon harbinsu da 'yan sanda suka yi ko kuma a cikin wata fashewa ta ritsa da su a cikin wurin da suke hada nakiyoyinsu.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kwamandan tawagar jiragen yaƙi na sojojin ruwan Amurka Admiral Scott Swift ya faɗa a yau Talata cewa masu ninkaya sun gano sassan jikunan wasu daga cikin sojojin da suka hallaka a jirgin ruwan nan na Amurka mai suna USS John McCain. Jirgin ruwan Amurka na biyu da ya ci karo da wasu jirage a karo na biyu cikin watanni biyun da suka gabata. A lokacin da yake ganawa da manema labarai a Singapore, Kwamandan ya ce har ila yau suna ƙoƙarin tantance wata gawa da sojojin ruwan Malaysia suka gano domin ganin ko yana ɗaya daga cikin sojojin ruwan Amurka guda 10 da suka ɓata sakamakon hatsarin jirgin ruwan na USS John McCain, yayin da ake ci gaba da neman sauran sojojin da suka salwanta a sanadin hatsarin. Hukumar sojin ruwan Amurka ta yi alkawarin ci gaba da ɗaukan ingantattun matakai na gano abin da ya jawo karan da jirgin ruwan sojan ya yi da wani jibgegen jirgin ruwan jigilar kaya a kusa da Michigan Malacca wanda kuma ya yi sanadiyar lalacewar jirgin ruwan. A sakamakon hadarin dai hukumar sojin ruwan Amurka ta ba da umarnin dakatar da ayyukan tawagar sojojin ruwan nan take.
A ƙarshe matan ƙasar India na can suna ta tsallan murna da jinjinawa wato da jinjinawa wata kotu da ta yanke wani hukuncin da ke cewa al'adar nan ta sakin matan aure a cikin hanzari yanzu ta sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar da ma ka'idojin addinin Islama. Wannan hukuncin ya kawo ƙarshen ɗabi'an nan da aka dade ana amfani da ita a ƙasar inda ake kira talak-talak guda uku inda mutum zai ce talak-talak shikenan ya gama sakin matarsa. Alƙalai daga manyan addinai da dama na Indiya da suka hada da Hindu da Krista da Musulmi da Sikh da sauransu ne suka zauna suka yanke wannan hukuncin a yau Talata. Alƙalan sun yi kira akan gwamnatin Indiya da ta fito da wata sabuwar doka kashe aure da mata da wadda wato da wadda za ta maye gurbin wannan talak din. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga jiya Litinin zuwa yau Talata, shugaba Muhammadu Buhari ya kama aiki gadan-gadan. Ya gudanar da tararraka da manyan jami'ansa domin samun ƙarin haske akan abubuwan da suka faru da kuma irin matakan da ya kamata ya dauka wajen warware wasu matsalolin gaggawa dake gaban ƙasar yanzu haka. Sai dai kuma wasu na ganin akwai buƙatar shugaba Buhari ya samu hutu ko ya rage nauyin ayyukan da yake yi. To ko me fadar shugaban ke cewa game da wannan batun? Umar Faruk Musa wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani.
A hira da nayi da Malam Garba Shehu yana cewa wannan ma bata taso ba a yanzu. Domin tunda shugaban ya dawo ya duka kafa wurin duba al'amuran da ke gabansa babu kakkaftawa.
Je da yazo office ya saurari mataimakinsa Professor Yemi Oshibanjo wanda ya riki ragamar mulki yayin da baya nan. Yau kuma a yanzu haka da nake maka magana tun da safe yana cikin meeting da shi da shugabannin sassa daban-daban na tsaro saboda haka yau kuma harkar tsaro ne a gaban sa yake ta tattaunawa ana masa bayani wataƙila akan abubuwan da suka faru bayan-bayana.
Wannan tsari kamar za a ci gaba da yin haka aikin za a riƙa yin shi hurjanjan ne ko kuwa akwai yiwuwar cewa za a takaita ranakun ko lokutan ko awowi da zai riƙa aiki a rana saboda kada a takura masa?
Ai wannan magana ma bata taso ba. Ai wanda da yake shugaban Muhammadu Buhari ya san cewa Allah ya karba addu'ar jama'a ya samu cikakkiyar lafiyarsa. Ai idan aka lura da hanzarin ma da ya koma office daga dawowarsa Litinin kwa sai gashi a office. Saboda haka ni abinda nake gani kuma nake tabbatarwa da masu saurare shi ne Allah ya ba shugaban Muhammadu Buhari lafiya kuma zai ci gaba da aiki fiye da ma yadda aka san shi kai insha Allah.
To amma a waje daya wani mai sharhi akan kiwon lafiya Dr. Abu Yazid yana bayyana min a fili da nayi da shi cewa ya kamata shugaba Buhari ya takaita yawan awoyin da zai yi wa al'ummar Najeriya aiki a daidai lokacin da yake ƙara murmurewa daga jiyar da ya dawo.
Gaskiya abin da zai fi kyau shi ne a yi mishi tsarin wanda ba zai zama ya takura kwarai da gaske ba wanda idan aka yi aƙalla zai yi kamar awa 4-5 zuwa 6 a rana zai fi mishi a hankali gradually har idan ya samu ƙarfin jikin shi yadda ya kamata sai ci gaba da aikin da yake normally.
To amma yanzu akwai masu cewar ai ya kamata tunda ya bar matsaloli da yawa da bayan nan ma sun ƙara ƙaruwa to tunda ya dawo da ƙwazo ya harzuka ya fuskanci ayyukan nan gadan-gadan daga baya sai ya rage ayyukan idan ayyukan da ke gabansa sun rage. Kuma tuni wasu 'yan adawa suna ta cewar bai da isasshen koshin lafiyar ma da zai dauki ayyuka gadan-gadan ya yi su a lokaci daya.
Gaskiya al'amari shi ne zai fi mishi ya dauka a hankali. Matsaloli ba sa karewa ko ba za su ƙare ba. Tunda ana fito ne wani yana fitowa ne. Saboda haka nan sai a hankali yanda bayan kamar misali yanzu wasu wani sati na fari misali ya yi kamar awa 4, sati na 2 ya yi kamar awa 5. Hajjikinsa ya sauka saboda matsalolin Najeriya ba abin karewa ba ne. Muhimmin abu shi ne ya zama ya sami ƙarfin jikinsa yadda ya kamata yadda zai iya aiki ko da awa 18 kamar da ya gaya mana da yake yi a yanzu zai yi amma idan ya samu lafiya yadda ya kamata shi ma zai fi jin daɗin yin aikin.
Dr. Abu Yazid kenan wani kwararren likita kuma mai sharhi akan al'amura a tattauna da ne da shi Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
Allahu sarki mai rama rubuni sai sarki dare ka ka taimake
A gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai game da jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi jiya wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya nemi jin ta bakin hadimin shugaban na Najeriya akan kafafen yaɗa labarai Sha'ban Ibrahim Sharadda akan jawabin musamman ma game da hadin kan Najeriya ga abin da ya ce
To ma Nasir magana da kai na jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabi mai matukar taba zuciya da ratsa jiki wanda zamu iya cewa yayi magana ta kusan minti 4 da sakan 30 idan ka kalla a cikin farkon jawabin sa yayi magana akan abin da ya shafi maganar lokacin da ya yanke shawara zai shiga siyasa a shekara ta 2003 Margayi Ojukwu ya ziyarce shi a masaukin sa dake garin Daura na jihar Katsina wanda suka shafi kusan makonni biyu suna tattauna abubuwan da suka shafi jiya da shekaran jiya da kuma kasar Najeriya da matsayin dunkulewar ta a wuri guda da kuma wargajewar ta a ƙarshe suka tattauna kusan bayan makonni ko wato kwanaki biyu suka gano cewa dole ne Najeriya ta ci gaba da dunkulewa a matsayin kasa ɗaya guda domin albarkatu da dabi'u da al'adu da Allah subhanahu wata'ala ya hada a wannan kasa da take dauke da jihohi 36 cikin jawabin shugaba Muhammadu Buhari ya ja hankalin jami'an tsaro akan wajibi ne su ci gaba da daukar damara wajen kokarin kada su bari wato nasarorin da aka samu a watanni 18 su tafi a haka kawai shi sha'ani na maganar zama daya da wasu bangaren su ringa fitowa suna cewa musamman shi dai wancan Kano da ake magana ai idan zamu iya tunawa maganganu sun tabbata cewa shi wannan mutumin da yake fitowa yake tunzura mutane akan cewa lalle sai an yi bure sai araba Najeriya rashin manta yanda labarin lokacin wancan yakin basasa ya kasance shine dalilin da yasa ƴaƴansa da matarsa suna cin kasar Turai mutumin nan yana da kasa biyu yana da passport a kasar Burtaniya yana da shi kuma a Najeriya kenan idan abin da ake gudu ya faru wanda shi yake fata wasu daga cikin gurbatattun masasa suke goya masa baya a wancan bangaren to idan wannan abin ya faru shi fa tsallakewa zai koma kasar sa da ya fito ta da hankali da rigima da babakere da wane ne ba zai iya kaiwa ga abin da ake bukata ba in ba maslaha ba
to madalla kamar da yadda kuka ji yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari yayi game da hadin kan Najeriya wato ci gaba da kasancewar Najeriya kasa daya dunkulalliya amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waka
lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girma mu juna mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take sun hatta tarwa sai ku gayan amfanin me take gaya mi nazari karni aikin da na sani ikhwana mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take sun hatta tarwa sai ku gayan amfanin me take gaya mi nazari karni aikin da na sani ikhwana
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To mun samu kira na farko daga Gombe. Da wa muke magana daga Gombe?
Eh kina magana da Haruna Garba kan daki daga Gombe State ya multi level local government.
To mallan Haruna muna jin ka.
To ni dai a maganan ta shawari na ni guda ɗaya ne.
Mhm.
Yawa ina karfafa mai girma shugaban kasa da duk matakan da zai dauka ya kawo mana matsala a kasa mun kuna tare da shi. Kuma muna jinjina miki ko muna masa addu'a muna masa fata na alkhairi ubangijin Allah ta gama lafiya. Yadda ya hawo mulkin nan lafiya ubangijin Allah ta gama lafiya.
To mun gode mallam Haruna Garba yanzu kuma bari mu je Maiduguri.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Maiduguri.
Ibrahim Ali Adam daga Maiduguri.
Mallam Ibrahim muna jin ka.
Hassan ne kuke tsaron.
Muna son mu ji ra'ayinka ne akan jawabin da shugaba Buhari yayi game da hadin kan kasa. Wato ci gaba da kasancewar Najeriya kasa daya.
Eh ban da kiman.
To bari mu je Taraba kuma. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. To ga dukkan alama layin malami daga Taraba shi ma ya goce amma mun samu wani kiran daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Ajiya Maryam Dauda barka da aiki barka da yammaci.
Barka ka dai kana lafiya.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa muna jin ka.
To alhamdulillah alhamdulillah muna godiya su Allah da subhanahu wataala da ya ba wannan shugaban kasar mu Malam Muhammadu Buhari lafiya ya dawo gida Najeriya kuma har ya ba shi dukkan yi mana bayani a matsayin mu na ƴan kasa. Wallahi mun yi bayani mun ji bayani mun gamsu kuma muna fatan ina fatan idan shugaban kasa na ji na a wannan lokacin ko kuma wani mukarrabin shi yana ji abinda muke so mu ji yanzu muna kira ga shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari ya magana mu ji announcement din shi ya rage wa talakan man fetur ya rage musu duk wasu abubuwa wanda za su samu sauki domin talakan nan fa shi ne fa ya tsaya jajirce ya zaɓi Malam Muhammadu Buhari to kuma kaga yana cikin wani dan halin damuwa na kakanuka ya yau da gobe to ya kamata gaskiya a waiwayo talaka domin a taima musu sauki domin su sauke su more demokuraɗiyya baba Buhari ko muna fatan Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara mai lafiya ingantacciya Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda kasuwar Kaduna Najeriya a tashi lafiya na gobe Madan Dauda.
To mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu je Katsina.
Yau kuna magana da Alhaji Sani Bio mai Adwa.
To Alhaji Sani muna jin ka.
Kuna su. Yau wani abin da nake ba da shawara.
Eh.
Shi ne kamar shugabanni waɗanda suke kamar irin shugabanni na kudu din nan.
Eh.
Da kuma shugabanni na arewa. Da kuma shugabanni irin su Yarba haka kowanne ya kamata in an tashi kowanne a taka mishi birki. Shugabannin su taka masa birki a san cewa shugabanni suna da amfani a duk ko ina. Ni shi ne abin da ke gani idan an taka mutane birki in ba su yarda ba to shikenan sai a dauki mataki akan abin da ya kamata a yi menene doka ta kamata a yi akan mutum.
To mun gode Alhaji Sani daga Katsina yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna.
Kina magana da Yakubu Doci sabon gosabun daga nan garin Kamurin Kudu.
To mallan Yakubu muna jin ka.
Da farko dai ina ma shugaban kasar mu fatan alheri. Allah ya kara mishi lafiya.
Amin.
Kuma kiran da nake ga ƴan siyasa idan ana magana na lalura ko mutuwa bai kamata ana da akai ba. Abin da ya kamata amma wannan shugaban mishi fata alheri Allah ya ba shi lafiya.
To mallan Yakubu game da hadin kan kasa fa jawabin da shugaba Buhari ya yi na cewa ya kamata Najeriya za ta ci gaba da kasancewa kasa daya me zaka ce game da wannan jawabin?
Tsakani da Allah ina goyon baya dari bisa dari. Ina ba da goyon baya a farkon ina mishi fata alheri Allah ya kara mishi lafiya.
To mun gode mallan Yakubu daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
kuna magana ne da IBB a garin Garbaji, jihar Taraba, Nigeria.
To mallam IBB muna jin ka.
Wallahi mun murna da dawon shugaban kasar Baba Buhari, Allah ya ja kwanansa.
Allah sarki amma.
Makiya kuma sai su yi haƙuri. Kuma jawabin da yayi gaskiya na haɗin kai ne gaba ɗaya, saboda haka Allah ba mu lafiya, Allah ja kwanansa, Allah kuma ya sa Najeriya ta zama ɗaya har abada.
To amen mallam IBB mun gode. Yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi?
Alaikum salam, kina
kash mun so mu ji ra'ayin malami daga Bauchi amma line shi ya goce, sai dai muna da sauran lokaci, kuna iya kira ku bayyana ra'ayoyinku. Muna so mu ji daga gare ku ne yau, menene za ku ce game da jawabin da shugaba Buhari yayi akan haɗin kan Najeriya, wato ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunƙulalliya? Mun samu kira daga Taraba. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba? Malami na Taraba, ko kana jin mu? To ga dukkan alama malami daga Taraba shi ma layin shi ya goce. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga wani nan da ya sake dawowa daga Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Taraba?
Sunana Yakubu Afrika daga karamin hukumar karin jihar Taraba.
To mallam Yakubu muna jin ka.
Ni ina so nuna farin ciki na da zuwan shugaban kasar mu Muhammadu Buhari. Kuma jawabin haɗin kan da ya gaskiya ya kyau. Muna kuma goyon baya tun da tsohon shugaban gwagwarmayar Biafra Ojimeju Ojukwu shi ma ya nuna baya goyon bayan wannan kafin ya mutu. To tun mai biyayya da shi ya kamata daga ƙasar kudu shi mai ba da haɗin kai. Kuma da Allah muna roƙon haɗin kan na yanzu muna har Taraba mu nan. Dangane da al'adunmu da har yanzu aka gagara ba su damar su tashi, domin kamar bana al'adunmu ba za su je maka ba, wanda gaskiya bai muna daɗi ba. Saboda haka muna kira da hukuma, muna neman haɗin kai don Allah ba al'adunmu dama.
To mallam Yakubu mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma dai za mu, har yanzu dai muna nan a Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Taraba?
Ina magana da Bilye ne daga jihar Tadiga, karamar hukumar Bani.
To muna jin ka mallam.
Mu dai fatan mu dawo mu shugaban kasar mu, muna mashi addu'a Allah kara mashi lafiya, Allah ba shi ikon yi in mana aiki.
Amin.
Allah kara mashi lafiya.
Muna jin ka. To me zaka ce game da jawabin da shugaban yayi akan ci gaba da kasancewar Najeriya, wato haɗin kan ƙasa kenan?
Da Najeriya tare.
To mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kogi.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Kogi?
Daga Jakarta, ma'aikatan mu na tsara ta Kogi, Kogi Chief, Sojaren da ba.
Da wa muke magana?
Sulaimani Ibrahim daga Ajakuta, ma'aikata kurmi na kalafa ta Ajakuta, Roja Rinda Bawa.
To mallam Sulaimani, muna jan ka, menene ra'ayinka?
Wannan magana da ake faɗa ita rayuwar duniya nan da yake ganinta. Haɗa kai, haɗa kai. Mutumin Arewa da mutumin Kudu da mutumin ko'ina ne ma, haɗa kan na shi ne da muhimmanci. Kuma shi wannan shugaban ƙasa namu, jawabin nan da ya ce samun jawabi, wallahi ya kamata kowa ya ba su jawaba. Ina fatan Allah ya tsara ba shi gaban ƙasar Muhammadu Buhari lafiya da tsaro, kuma kasance abubuwan da ya sa a gaban suna da yare. Allah ya tabbata mana da shi. Sai ta lafiya, Allah ya saka da Suleiman Ibrahim daga Ajah kusa mana a kan na kake mun na tsara faru ya nan da ba.
To mallam Suleiman Ibrahim daga Ajah kusa, mun gode da ra'ayinka, kuma da wannan ra'ayi naka na kiran haɗin kai, ko ku ba da goyon baya da jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya game da haɗin kan Najeriya. Za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, mun gode.
Ga shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyar ISIS ta rasa kusan kashi 78 cikin 100 na wuraren da taba mamayewa a Iraki, an kuma samu nasarar kwace Mosul, inda suka taba mayarwa babban birnin su a ranar 10 ga watan Yuli. Yanzu kuma an yanta birnin Raqqa, wurin da suka taba kafa daular su ta ƙarya a ƙasar Syria. Yanzu haka kusan kashi 58 cikin 100 na birnin ba shi da sauran damuwa. Wakili na musamman na kungiyar kasashe da ke fafutaka kawar da kungiyar ISIS, Brett McGurk ne ya bayyana haka a jawabi da ya yi wa manema labarai kwanan nan.
About 6 months ago, ISIS was planning major attacks in Raqqa. They were planning major attacks against the United States, against our partners.
A watanni kusan shida da suka gabata, kungiyar ISIS ta shirya kai hari a birnin Raqqa. Sun shirya kai mummunan harin akan Amurka da kawayenta, kuma sun shirya hakan ne a birnin Raqqa ta wajen amfani da kayayyakin gwamnati da ke manyan birane. Yanzu haka a birnin Raqqa kungiyar ISIS na yin iyakar bakin kokarinta domin kare gine-ginen karshe da ta kusa rasawa. Yanzu haka neman yadda za su tsira da rayukan su suke yi, irin sauyin yanayin da aka samu kenan.
Fundamentally transformed situation.
An fara shirin yaki domin kwace birnin Raqqa ranar 6 ga watan Yuni, amma an samu nasarar kwace birnin a wani samame da aka kaddamar watanni kadan kafin a kaddamar da shirin. Idan aka koma bangaren yaki da kungiyar ISIS a kasar Syria, da farko Amurka na aiki ne tare da dakarun gwamnatin kasar Syria. Dakarun sojoji ne da yanzu sun kai kusan 50,000, kusan rabi Larabawa, rabi kuma ƴan kabilar Kurdawa, kuma ba taɓa cin su da yaƙi ba, a cewar wakili na musamman McGurk. A watan Maris, ƙananan kwamandojin sun yi amfani da wata dama da suka ba ƴan ta'addar mamaki a Takba, inda da taimakon ƙungiyar ƙasashen fafutukar kawar da ISIS suka fatattaki abokan gaba, suka kwace garin da madatsar ruwan da ke wurin da kuma filin jirgi. Wannan na da matuƙar muhimmanci wajen murƙushe ƙungiyar ISIS, domin ƙungiyar tana amfani da wannan wurin wajen samun mayaka da kuma shiga da fitar da kayayyaki daga birnin Raqqa, a cewar wakili na musamman McGurk. Mun ga mayakan ƙungiyar ISIS da dama na ƙoƙarin tserewa, kuma al'amuran tsaronsu sun fara durgujewa sannu a hankali. Lallai samame ne mai tsanani, kuma hukumomin da aka wakilta domin su yi amfani da irin wannan damar ne suka yi amfani da ita. Ya kasance lokaci ne mai matuƙar amfani a ɗaukacin wannan gwagwarmaya. Ana ci gaba da gudanarwa, abu ne da zai ɗauki lokaci, a cewar wakili na musamman McGurk. Wannan gwagwarmaya ce babba, tamkar irin wadda aka yi a Mosul. Za a ƴanta Raqqa. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin Amurka na yau.
Kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 4:57. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Manyan jami'an tsaron Amurka na ja da baya da rahotannin da ke cewa an samu ƙarin yawan mutuwar fararen hula sakamakon har-haren da suka kai akan birnin Raqqa da ke Syria. Ƙungiyar kula da kare haƙƙin 'yan Syria da ake kira da Observatory ta ce fiye da mutane 100 fararen hula ne aka kashe. Cibiyar ta ce duk mutanen an hallaka su ne a cikin har-haren da jiragen saman yaƙi da Amurka ke jagoranci suka kai a kan garin na Raqqa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Mazauna tsohon babban birnin na ƙungiyar ISIS a Syria sun ce yawan mamatan ya ma kai kusan mutane 170 a cikin kwanaki biyu. Kwamandan ƙungiyar haɗakar yaƙi da 'yan ta'adda a Syria wanda Amurka ke jagoranta, Lieutenant General Stephen Townsend, ya ce bayan ƙaruwar har-haren ta jiragen sama babu wani abu da yake nuna yiwuwar ƙaruwar waɗanda suka mutu, musamman ma fararen hula.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.